Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiru mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, za mu ci gaba inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown yayi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. To yanzu bari mu leka jihar Kano a Najeriya.
Zan yi cewa kenan yawan tarkon laifuka ya ƙaru kenan dan a samu fita a tsakanin mashaya da kuma waɗanda suke aikata laifi bayan sun yi shaye-shaye.
Gaskiya ne tarko ya ƙaru. A wasu tarkunan ma lokaci za ka ga an je ko inda ai mai abin siyarwa, wani zai je ya tsaya a wajen mai abin siyarwa ko mai shayi, zai da gangan zai ƙaƙaro tari ya ce za ga mutane sun gudu sun watse, wataƙila har da mai shayin ma. Anan za su kwashe cinikin nasa, su kwashe komai da komai su yi gaba.
Amma me yasa suke yin tari?
Wai su nuna cewa su suna da wannan cuta saboda mutane su gudu. Dan duk lokacin da suka je ka ga an yi tari, kowane ne yana ƙoƙarin ya gudu saboda masana harkar lafiya sun ce yawanci ana daukan wannan cutar ta wannan tarin.
Da haka sai suka fito da wannan dabara.
Sababbin dabara ne suka fito da ita. Har akan ATM suna yi wani lokacin.
Kamar yaya?
Irin ATM na cire kuɗi a jikin wajen banki na ATM machine din nan da ake. Shi ma an kaje kana yi lokacin sai ka danna suna bayan ka tunda layi ake bi, sai kuɗi ya fara ka danna kuɗin, sun tabbatar ka danna ya fara ƙaran nan gar kuɗin
yana kirgawa.
Sai su zo kusa da kai su ta tari su ta me yasa kake tari?
Suna
da ka gudu garin wannan hayaniyar da sai su kwashe kuɗin da ka fito da shi.
Kenan za a iya cewa ita lockdown kaman ta bayar ta hannun da hannun dama ne ta karɓe da hannun hagu. Idan muka yi la'akari da bayanan ka cewa duk da cewa ƙarancin ababen shaye-shaye samar da shi, wato an yi samu ƙarancin samar da shi saboda an kafe an toshe kafofi, amma gashi kuma a hannu guda wato ana ci gaba da yin aikata miyagun ayyuka.
Wato Alhaji Mahmud ai ka tambaye ni kalubalen lockdown ne. Shi ma kuma akwai inda lockdown din yake da muhimmancin sa. Wato an ka tambaye ni zan faɗa maka wannan na ɗaya kenan.
Wannan wato bayanin da kai wato kila ya nuna mummunan tasiri da lockdown yayi wajen harkar mu'amala abubuwan shaye-shaye da kuma aikata miyagun ayyuka, kaman bai rage komai ba, duk da cewa kayayyakin ko kuma hanyoyin samar da kayayyakin ya ragu, amma kuma an talauci ya sa sun fito da hanyoyi. Wanne tasiri za a iya cewa ya yi kyakkyawan tasiri shi lockdown akan sha'anin shaye-shaye da aikata miyagun ayyuka?
Na farko dai babban tasirin da lockdown ya yi, tasiri mai kyau da lockdown ya yi, duk waɗanda suka aikata laifi a baya suka gudu, kamar irin kisan kai da wasu manya-manyan laifuffuka, jami'an tsaro ba su samu damar kama su ba. To da yin wannan lockdown din ya sa sun dawo gida, kuma jami'an tsaro sun yi amfani da lockdown din an samu damar kama su, ɗaya kenan. Sannan tasirin da lockdown ya sake yi shine cewa mai kyau shine cewa zaka ga cewa irin mutanen da suka dade suka tafi ba su zo gida ba, sun tafi wani garin sun yi shekara 10, wani 7, wani waye bai dawo ya ga iyalinsa ba, bai dawo ya ga gida ba, baya kula da gida, baya wannan
yana can yana barikin
sa, yana abubuwansa. To dole ya sa ya dawo gida ko ya shirya ko bai shirya ba. Sannan an yi amfani da lockdown din nan mutane waɗanda ma ba su zuwa masallaci akan kari sun dinga zuwa masallaci saboda babu abin da za su yi. In sun dawo za su zauna a gida doman daga gida sai dai su je masallaci, sai kuma su dinga zama ana tattaunawa da su, wanda akwai manyan mutane wanda ba a samun dama a unguwa a tattauna da su akan matsalolin da suka shafi a harkar unguwa ko tsaron unguwa ko kuma dai wani abu makamanci. To yanzu wannan lockdown din ya sa an samu dama ana zama da su a tattauna da su dan a samu matsaya.
Kenan wannan tattaunawar ta bayu ga misali waɗanda misali yaran da aka san suna wannan shaye-shaye a baya, wato an samu wani hurumi ko wani wata dama da za a yi musu nasiha kenan, misali tunda ka ce dattawan anguwa suna nan ko yaushe?
Gaskiya ne an samu hurumi, wani ba a da hurumin da za a je a yi man nasiha, ba lokaci ba ma inda za a ganshi, amma saboda wannan lockdown din an samu damar ganin sa, kuma an masa nasiha kuma an tafi da wanda yake ganin suna da yanci su masa wannan nasiha kuma ya karba kuma yawanci da yawa an samu ci gaba dan sun karba wasu ma kuma da kanan wajen sun daina wannan abin da suke saboda wannan nasihar da aka yi musu kuma masana masu kididdige na harkar laifuffuka sun samu damar zaunawa su kididdigen su a daidai saboda babu wani shan wahala tsakanin zuwa nan wajen zuwa nan wajen an samu cikakke kididdiga saboda lokacin da ya kamata ka je kai wannan abubuwan duk suna gida kuma zaka samu damar magana da su zaka samu time din da suke zama zaka samu time din da zaka je kai bincikenka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa babu fargaba
to jama'a zamu da sa'aya anan a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni binti Esiero da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako